يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكيكا تهك هويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منيني دونيها منيني دادي
دونيها جوانن دامن ya ba wa mata a Najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata
wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata
to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kowani jam'iyya su shiga da yawa
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ya rage saura makonni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya a Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi sai dai duk kokarin da mata suka yi na ganin wannan karo ba a bar su a baya ba hakar su bata cimma ruwa ba kasancewa ba su samu wakilcin da suke nema ba Batun da zamu fara nazarta kenan a wannan makon ashirin domin iyali. Bakin da wakiliyarmu Zainab Babaji ta gayyata domin neman mafita sun hada da
Hajiya Binta Musa ne ce shugaban Interfaith Mediation Center Plateau State Chapter,
Ambassador Rhoda Godwill Jahota ne ce shugaban Matan Krista a jihar Plateau,
Dorcas Lenkat Yusuf ne ce shugaban Opta Mai Sauka a Plateau State.
Sunana Ambassador Ridwan Jumat Imam ni malamin makaranta ne ni principal ne na Sani Michaela dake Comprehensive College dake cikin garin Jos kuma malami ne karkashin kungiyan Jama'atu Nasrul Islam nini mai gabatar da shiri na musulunci ke kira
masu sauraro waɗanda zamu tattauna da su a wannan dandalin namu kenan kuma maudu'in da zamu tattauna shine tasirin shiga mata harkokin siyasa Hajiya Binta bari mu fara da ke da yake na san kina gwagwarmaya yaya kike ganin shigan mata harkokin siyasa musamman a Najeriya
ba na siyasa sai dai ina shiga harkokin da ya danganci waye kai da kuma fitowa mutane da wayansu bayani da zai ba su dama su san daman su a cikin gwagwarmayan zaben shugabanni akan maganar mata da gender equality wanda musamman tana da bill dinta wanda aka asandin dinta a 2006 especially wanda aka kira shi 35 affirmative to shi 35 affirmative nan Nigeria a matsayin tana ta zum ita ta ɗe daga cikin nation ne wanda take cikin kungiyar duniya na United Nation to akan haka duk wani dokoki da wani kundi da aka yi magana akan neman dama na abawa mata matsayi a duniya to ya zama kenan tunda Nigeria is signatory to it as tana da sa hannu to Nigeria da matan su tana cikin wannan dama to ita wannan daman ya bawa mata a Najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata matan nan ba lallai sai daga federal level kawai ba a mun san cewa shi power ko wani ma shugabanci yana fitowa daga cikin party ne in ya fito daga cikin party sai ya zama ko councilor ne ko chairman ne ko ko governor ne ko members house of reps ko senator ne ko president mun riga mun san dai duka leadership dai yana fitowa daga party to mata an ce a cikin wannan kundin mata a dama da su saboda su zama suna cikin hukunci da kuma ba da shawara in muka duba zan yi magana da certain authority na statistics na national population kidanya na duniya na Najeriya da ake shi bayan kowane shekara 10-10 duk da cewa mun dan samu dan tuntube a hanya amma duk da haka a 2022 that is 2022 data muna da mata 105,093,075 shine population din mata by implication in kin duba mata sune 49%
sune kashi 49
na population in Najeriya idan ko wannan shine matsayin mata ai sai mu duba mu gani lalle mu ne muka fi yawa to idan ko mu ne muka fi yawa to ya kamata a ce mun fi rinjaye idan kuma mun fi rinjaya ya kamata a ce kuma duk abin da za a yi a sa da mu in aka sa da mu kuma ya zama muna da wani kaso wanda zai zama yayi magana akan haƙƙin mata da kuma daman su.
To bari zamu dawo gare ki Madam Roda Jahota. Akwai bayanan da ke cewa kamar yadda ta fara mana bayani cewa wato mata su suka fi yawa kuma a wannan karo zaben da za a yi a shekaran nan akwai mata da suka fito da dama, kusan za a ce wannan karon ne mata suka fito da dama domin takarar siyasa. Waɗansu sun samu sun tsallake primaries wato mataki na farko, waɗansu kuma an watsar da su a kotu, waɗansu kuma ma tun daga ƙasa ma an watsar da su. Me zaki ce game da yadda mata sun fito amma wani lokaci sai mu ga har yanzu matan da ba su kai matakin da ya kamata su kai ba a Najeriya?
Wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata, domin ya kamata a ce ko in mata ta wurin zancen kuɗi, domin mun ji waɗansu party su sun rage ma mata kaman kuɗin karɓin form, sun ɗaga masu kafa domin mata su samu su saya. Dun dama muna kuka cewa mu bamu da kuɗi, bamu da wanda zai taimake mu. To mun gan dai sun yi ƙoƙari sun ɗaga kafa. To abin da yasa nace maza ba su da tausayi, da duk da wannan ɗagan kafan da aka ɗaga ma mata, maza maimakon su taru su ce to tunda an ɗan ɗaga ma mata kafa bari su ma su duba su gani, in dai ana neman mutum takwas ne bari mu ba ma mata zarafi uku su su karbi hudu, amma mun gan ma sun taru sun mamaye komai domin kar mata ma su samu. Matan da kika
amma mazan na cewa wani lokaci ai ba wai sai an ba ku ba ku ya kamata ku nema, kuma in kun cancanta ya kamata a ce kun karbi kujerar nan, ya kullum sai ku je wai maza ne suke danne ku?
Maza suna danne mu domin su sun fi mu shiga da fita, su shiga nan su je nan, wani lokaci ma su sa abinda ma mu mata ba za mu iya mu kai wurin ba. Abinda ya sa muke faɗa kenan cewa suna mana danniya. Idan aka ce wai equality, yanzu kin ga kaman an ce wai ku je ku yi kallo a can. To ya kamata in sayin wanda bai kai ba za a ajiye mashi wani abu domin sayin shi ya kai daidai da wancan. To maza ba su yi mana haka ba, ba su taimaka mana ba, tunda dai sun ce ko littafi ma ya ce mu we are weaker vessels. To ya kamata tunda sun san cewa mu we are weak a kowane littafi, sai su zo su taimaka mana su ce to ke ga yanda za mu sa ki tashi daga nan. Mata suna kokari, amma maza kuma in ko aka ce wai a gudu, maza ai za su fi mu gudu, amma in kana gudu sai ka juya ka ɗan kama hannu wanda za ku gudu tare. An ce mu gudu tare mu tsira tare, maza tserewa suke yi su bar mata a baya, shi yasa muka ce ba sa jin tausayin mu. Amma kuma akwai mata wanda su ma maganan gaskiya ba su da adalci.
Za mu dawo kan wannan, bari mu tambayi namiji tilo da ke cikinmu. Kamar yadda ita Madam Roda ta yi magana, maza sun mamaye sun yi babakere, kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba?
Da farko dai kamar yadda kika sani ni ba ɗan siyasa ba ne, amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a ƙasa, kuma ina bibiya. Kamar yadda tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa take, ta bawa kowane ɗan Najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa. To ni ina tunanin cewa tunda ajiya ta bada lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun ɗauki kashi 49 cikin 100, kun ga wannan ba karamin yawa ba ne. Maza suna da kashi 51 kenan. To me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa?
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da bakin namu ke ganin suke sa maza kin ba mata damar tsayawa takara. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Binta Musa, shugabar kungiyar hadin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau, da ambasada Roda Godul Jahota, shugabar matan Krista a jihar Plateau, sai kuma Dokas Lenkati Suf, shugabar kungiyar gamayyar ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau mai barin gado, da kuma ambasado Ridwan Jumat Imam, malami karkashin kungiyar Jama'atu Nasir Islam, sai wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa, da kuma Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin. A madadin su duka, Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.